trazemos aqui é um dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música. É no show do RM. Não percam.
Jamhuriyar Nijar za su iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com Masaurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba 12 ga watan Yuni na shekarar 2019 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun kudura aniyar daukar kwararan matakan tsaro dan kare hanyoyin yanar gizon su ganin yadda damfarar jama'a ta wannan hanyar ke ci gaba da karuwa a yan kwanakin nan muna kuma tafa da ra'ayoyin jama'ar yankin jihar Borno akan ranar 12 ga watan Yuni wato yau ranar demokradiya a Najeriya kuma masu sauraron mu za mu ba ku wannan damar yau ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma akan hanyoyin da kuka ci moriyar demokradiya lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655 kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar muna nan kuma tafa da labaran wasanni daga kasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya
Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Ana samun ƙarin yawan ƴan majalisar dokokin Amurka daga jam'iyyar Democrat da Republican da ke nuna damuwa game da ƙudurin gwamnatin shugaba Trump na baiwa Saudi Arabia lasisin izinin sayan makamai. Me yiwuwa ne majalisar dattijai ta Amurka ta jefa ƙuri'ar jan ra'ayin wakilai a farkon makon gobe? akan yuwar jan birki ga sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo wanda a ranar 24 ga watan Mayu ya ba da sanarwar shirin gwamnati na sayar da makamai na dala biliyan 8.1 ga kasashe irin su daular kasashen Larabawa da kasar Jordan da sunan wai a hana cin zarafin da kasar Iran ke yi wa wasu kasashe a yankin Yanzu haka ma wasu ƴan majalisar dokoki hudu ne waɗanda ƴan jam'iyyar Democrat ne sun riga sun gabatar da wasu ƙudurori a yau Laraba wanda idan aka zartar da su za a iya hana ba da lasisin saida makaman Wata gagarumar zanga-zanga da aka yi a yau Laraba a wajen headquarter gwamnatin Hong Kong ta juye ta koma tashin hankali lokacin da ƴan sanda suka yi dauki ba dadi da masu zanga-zangar waɗanda suka taru don nuna adawa da ƙudurin mika masu laifi ga wasu ƙasashen ƙetare domin a hukunta su wannan zanga-zangar dai ta tilastawa majalisa su dakatar da zaman su na yau Laraba inda aka shirya tattaunawa akan wannan shirin dokar da ake neman a kafa wanda ya janyo cece-kuce A yau Laraba ɗaruruwan ƴan kasuwa ne suka rufe shagunan su don bawa ma'aikatan su damar su halarci zanga-zangar yayin da wasu suka ce za su baiwa ma'aikatan nasu damar sauya lokutan aikin su ko kuma su dauki hutun rashin lafiya domin su samu dama su kuni su halarci zanga-zangar zanga-zangar dai ana yin ta ne don nuna rashin amincewa da yunkurin da hukumomi ke yi na rinka aika masu aikata laifuka a nan Hong Kong zuwa China don a rinka hukunta su a can. Kowane lokaci daga yanzu ana sa ran cewa kasar Mexico za ta tura dakarunta zuwa kan iyakarta da kasar Guatemala a yau Laraba a matsayin daya daga cikin matakan rage yawan ƴan gudun hijira da ke ratso Mexico din da niyyar shiga Amurka. Sakataren harkokin wajen kasar Mexico Marcelo Ebrard ya gaya wa manema labarai cewa yau Laraba ne za a tura dakaru 6,000 zuwa can kan iyakar Mexico da sauran wurare na kasar. Ko da yake bai faɗi takamaiman lokacin da za su isa ba, Ebrard ya karanto wata takarda da ya tura wa Majalisar Dattijai na Mexico, wacce ke ɗauke da cikakken bayani yanda aka cimma yarjejeniyar da ta tanadi tsarin mayar da 'yan gudun hijira Mexico kafin a kammala mafakansu a ƙasar Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Laraba cewa yana cikin matsanancin matsin lamba na ya ƙaddamar da yaƙin neman sake zaɓensa a zaɓe mai zuwa wanda za a yi a shekarar 2020. Kamar yadda ya yi a shekarar 2017, yanzu ma ana sa ran cewa shugaban ba zai ɓata lokaci ba wajen ba da sanarwar niyyarsa na neman sake zaɓen nashi. To sai dai kuma tuni manyan 'yan siyasa da ake sa ran za su ja da shi suka riga suka ƙaddamar da nasu yaƙin neman zaɓen don janyo hankalin masu jefa ƙuri'a zuwa ga kamfen ɗin nasu. Kan haka ne ma a jiya Talata aka fara musayar baƙaƙen maganganu tsakanin Trump ɗin da mutumin da yake jin zai fafata sosai da shi a zaɓe mai zuwa, wato Joe Biden. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa wanda ake kyauta da zaton zai nemi jam'iyyarsa ta Democrat ta tsaida shi.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar ta kudura aniyar tsaurara matakan yaƙi da masu amfani da yanar gizo wajen damfarar jama'a ko cin zarafi da ma waɗanda ke aikata ayyukan aisha a wannan lokacin da bayanai ke nunin ƙungiyoyin ta'addanci na amfani da wannan hanyar wajen farfagandar neman magoya baya. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Yamai.
Lura da yadda masu amfani da yanar gizo ta haramtacciyar hanya ke ƙara bujiro da sabbin dabaru domin tafkata asa akan harkokin jama'a, yasa gwamnatin Niger yanke shawarar ƙara tsaurara matakai domin tunkarar wannan babban kalubale da ke barazana ga zaman lafiya, in ji wata sanarwar da aka bayar a ƙarshen taron majalisar ministoci na baya-bayan nan. Masu kare haƙƙin ɗan adam irin su Nasiru Saidu na ƙungiyar La Voix des Sans Voix sun yaba da wannan yunkuri.
Kamar yadda duka ƙasashe na duniya sun ka ɗauki ƙuduri bisa ga unhwani da yanar gizo, dole ne ita ma Niger ta bi sahun sauran ƙasashe na duniya. Don yau kowa ya san yanar gizo bayan alherin da gare ta ga rayuwar jama'a tana da ɓanna da yawa. Ana amfani da ita a yi aiki na ta'addanci, ana amfani da ita a ɓata mutane suna, ana amfani da ita a yi abubuwa da yawa na asha. Don haka ya kamata dole kamar yadda an ka ɗauki hukunci bisa ga duk ayyuka na asha na ta'addanci, ita ma a sa mata tsari na shari'a, sai a ɗauki dokoki yadda za a kare al'umma.
Sanya ido akan irin ayyukan da ke gudana a yanar gizo da tsaurara hukunci akan waɗanda aka kama da laifin aikata abubuwan da suka saba wa doka na daga cikin muhimman matakan da ke kunshe a wannan ƙudurin doka. Koya wakilan al'umma ke kallon abin da ɓangaren zartarwa ya sa gaba? Honorable Mazidu Bukari dan majalisar dokokin kasa ne.
Ta san dai a da baya ba mu san wannan abu ba. Me saboda kawo wannan internet ke yanar gizo shi ya sa mutane na profite da wannan al'amura, suna kuntata mu al'umma, suna kuntata mu mutane, suna kana gani abubuwan da muke gani a samance abun bai da dadi ba. To saboda shi muke fata vraiment gwamnati ta gaugauta ta kawo wannan doka, saboda mu yi imani da in dai an kawo wannan doka abun zai yi tasiri, dan saboda duk wanda ya yi ana iya sauduka a neme shi a san ko ina yake ko menene a kamo shi a yau gali. Dani ke ne ayi mutum guda mutum biyu, mutane za su ji tsoro, kuma ayi doka kwakwara wadda za ta tilasa mutane su bar wannan aika-aika.
Sai dai a ra'ayin Nasiru Saidu, shigar da alƙalan shari'a da dukkan wasu masanan doka a wannan yunkuri ya zama wajibi domin samar da doka mai cikakken halacci.
Don haka duk dokokin za a dauka ya kamata a ce ba su saba ma dokokin tsarin tahiyar duniya ba. Wannan kuma in ba malamin shari'a babu wanda ya san shi. Amma idan suka dauki dokokin su da kansu malaman shari'a sun ka kware ma dokokin, dole su sa hukunci kuma su yi shi ga dangance da yanda ya kamata su yi shi, tunda tare da su an ka dauki dokokin kuma za su hukuntar da jama'a yanda ya kamata.
A nan gaba ne gwamnatin ta Niger za ta gabatar da wannan kudirin doka a gaban majalisar dokokin kasa domin nazari a kansa kafin ta yi na'amda abubuwan da ya kunsa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanar gizo gizo kasa adan na akokina, yanar gizo gizo
Madalla gaida Sulaiman Mummuni Barma. Yanzu kuma za mu leka arewa maso gabashin Najeriya. Mazauna birnin Maiduguri su ma ba a bar su a baya ba wajen yin bukukuwan ranar demokradiya. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda Biyu ya tattaro mana ra'ayoyin wasu akan wannan ranar.
Da ni sunana Muktar Abdallah. Wannan rana muhimmi ne musamman da mutanen Ogun da mutanen Borno. Mu mutanen Borno mun fi mutanen Ogun don mai wanda ake wannan abin shi Chief MKO Abiola, Allah ya mishi rantsuwa. Amma mun namu ambassador Babagana Kingide har yanzu yana rayu kuma shine mataimakin shugaban kasa a lokacin. Kuma wannan ranan muna muhimmin duk a Najeriya ba inda suke wannan abin suka dauka muhimmi shi kamar mutanen Borno. Ai kana gani ai ana gere ana kida ana ko mutane daga ko ina da ina daga Niger ne Cameroon ne da Chad ne duk sun zo su maga mana baya mu alfahari da wannan dadin da shugaban kasa yayi mana. Wallahi yanzu yaudin nan kamar wani sallah ne yanzu ake a Maiduguri.
Ni ne Alhaji Modu Josefa ajanan sai godiya. Allah ya kara mana zaman lafiya.
Wannan shine karo na farko da ake gudanar da biki a irin wannan rana da ake kira June 12. Da a kudu ana yi amma an zo a mai da shi ya zama kamar a kasa baki daya. Kamar ya kuka ji ganin cewa shi mataimakin shugaban kasa na wancan lokaci wato Kingibe dan jihar Borno ne kuma yana daga cikin wannan bukukuwa da ake na yau.
June 12 mun san da shi aka sake maido mana da shi mun yi na'am da shi. Mun yi na'am da shi ɗari bisa ɗari kamar yadda shugabannin suka zantar da abin. Mu ma mun bada goyon baya akan wannan abin. Alheri ne. Da ana yin shi cikin rashin tsaro amma yanzu tsaro ya ganganta kashin muna yin ta jama'a ta mata da maza duk ana yi da ma'aikatan mu da yan jaridun mu gaba ɗayan mu muna nan muna tafiyar da abin mu. Allah ya sa mu gama lafiya. Allah ya ba gwamnatin kasar mu lafiya. Ya Allah ya Allah ina roƙon gwamna kamar yadda Allah ya bashi wannan kujeran ya tuna da ma'aikatan da suka sha wahala daga baya zuwa gaba ya tabbatar da su a gwamnati. Ya Allah ya Allah ya kare mana yan jaridan mu masu fama a cikin jama'a suka sai da ransu suke yi wa jama'a aiki.
Amsatu Mustafa daga Gwange. Mun yi murna sosai. Muna murna muna farin ciki sosai. Muna so ya ƙara mana sallari. Akwai maza masu mata. Masu mata biyu haya permanent muke nema. Muna ta nema tun ba yau ba muna nema ya ji tausayin mu ya tallafa mana.
Ni din ne Falmata Modu Sharif. Ni din ne muna gwamna gwamnan mu na Borno. Wannan aikin da muke ciki mu iyayen marayu ne. Dan Allah ya tallafa mana. Ya san halin da muke ciki yara samarin mu ba mata akwai ba iyaye akwai ba uba akwai. Dan Allah mu ma ya dube mu har yau har gobe muna rufa musu baya muna taimaka su da addu'a.
Sunana Jummai Sheti Mama Azuwaji. Kina da gwamnatin nan da ta zauna gwamnati ne mai tausayi wanda yake zata iya saka mana matakan tsaro wanda yake zamu iya fita noma mu je jeji mu je mu dawo lafiya. Muna roƙon gwamnatin nan kuma mun tabbatar cewa da wannan gwamnatin zata iya taimaka mana.
Sunana Bunu Goni Mustafa. Mu ya kamata gwamnati ya taimaka mana abinda zai taimaka mana da yawa ne. Yanzu ya kamata tunda hanya bai da kyau ya kamata izaman sauraro su yi su je su dawo su yi su je su komo. Kauyen ma yayi mu tashi. Dan wannan ban mu da fargaba zamu yi noma mu.
Sunana Ali Zakariya memba ne na cikin kungiyar Borno Youth Development.
Sai aka ci da wannan rana na June 12.
Rana na June 12 gaskiya mun ji dadi especially mu mutanen Borno kaman Babagana Kingibe mun taya shi murna saboda mu mutanen Borno mu ne mai dace mu yi saboda mu muna cikin ɗaya daga cikin mutanen da aka karrama shugabannin mu kaman Babagana Kingibe. Gaskiya rana na June 12 kuma muna taya mai girma gwamna murna saboda ranan Pace June 12 a Najeriya kuma Pace hawan mulkin shi muna taya shi murna bisa kokarin shi.
Madalla mun gode Haruna Dauda da waɗannan ra'ayoyin. To masu sauraro, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan hanyoyin da kuka ci moriyar demokradiya, amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Allahu sarki mara maru boni kai sarki gare ka ka taimake ta Najeriya ba uwan mu Najeriya mai ba mu nono Najeriya ba uwan mu Najeriya mai ba mu nono Najeriya ba Afrika Najeriya mai ba mu abinci Najeriya ba wa Afrika Najeriya mai ba mu inuwa Najeriya ki mu Najeriya Najeriya ai ke Wayone Allah gane maraya Allahu sarki mai rahama roƙo nake ya jaddala dun kawo kashin ki gane Najeriya to Najeriya Allahu Allah mai so asalku al'umma duniya roƙo nake dane addu'a kawo matsalaya Najeriya Nigeria, Nigeria, Nigeria. Allahu sarki mera maru boni kai sarki gare ka ka taimake ta Nigeria ba uwan mu Nigeria mai ba mu nono Nigeria ba uwan mu Nigeria mai ba mu nono Nigeria Africa, Nigeria, my mama Africa, Nigeria, Gawa Africa, Nigeria, my mama Kenwa, Nigeria, Kimo Nigeria, Nigeria.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To mun samu kira na farko daga Kano.
Na'am, mai magana Raji Musa mai jarida Kofaro mai daga nan garin Kano a Najeriya.
To muna jan kamalan Rabi'u.
Na'am, ko saka babu abin da ya burge ni a diribar demokradiya shine na farko dai a wasu jihohin dai alhamdulillah ana tsaya mutum ya bauta wa Allah ba bisa tsangwama ba yadda ake riko da addini ko kuma ma wanda addinin baba na musulunci ba kowanne yana kula da addinin sa daidai gwargwado. Wannan abu ɗaya ne na ribar demokradiya. Abu na biyu kuma shine ana tsaya mutane suna faɗa albarkacin bakin su ba tare da ƙetare iyaka ba, haƙi ma da barin dama a shigo da abubuwa na zamani kenan irin sarkar intanet da wayoyi waɗanda da ba don demokradiya ba ba za a same su duk yau. Suna cewa gwanda mulkin soja, muna fatan ma da matsaloli da suke gani gwanda ake mulkin soja Allah ya sanya shugabannin su ji ko kocen mu su gyara mana. Amma mu suna fatan alkhairi da kanin al'ummar Najeriya. Ina son ƙasa ta Najeriya, Allah ya sa Najeriya ta zama sai da kowace ƙasa a duniya wajen samun ci gaba a matsayina na matashi don zaman.
To mun gode Mallam Rabi'u. Ga wani kiran mun samu.
Yawwa, salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Daga ina ake kira kuma da wa muke magana?
Masha Allah, Tijjani Isa Tegin Malu karamar hukumar Kura ne daga Kano.
To muna jin ka Mallam Tijjani Isa.
To alhamdulillah, gaskiya roman demokuraɗiyya to mu dai dai a hankali.
To kuma ka ji yanzu wani dan kana yace
sai babu wani abu da zamu ce ga himmin moruwa ta abu na demokuraɗiyya. Ba mu da wuta, ba mu da hanya, ba asibitoci. wallahi babu komai sai dai muna kira ga wannan gwamnati mai albarka a taimaka mana garinmu na Tejin Malu da ƙauyukan nan irin su Doma su Gura za su Kosawa muna kira da Allah a taimaka mana da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Mallam Tijjani Isa daga Kano. Kamar sauraro muna da sauran lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu haka dai mun samu wani kira daga jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Neja?
Ibrahim Umar Ijo, jihar Neja, Najeriya.
To muna jin ka Mallam Ibrahim.
Ni ba abin da zan ce sai dai Ubangiji Allah ya kawo alfasiri, Allah nuna mana wannan zaben da aka yi, Allah ya sanya alheri a ciki shi. Ni buƙatun addu'a na kina. Assalamu alaikum.
To mun gode Mallam Ibrahim Umar, har yanzu dai muna nan a jihar ta Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Neja?
Ibrahim mai wankin huda a garin Mai Gode a Kimba.
To muna jin ka Mallam Ibrahim. Mallam Ibrahim mai wankin hula, ko kana tare da mu? To ina ga layin Mallam Ibrahim ya goce, yanzu bari mu je Nasarawa.
To mai magana dai Bashir Taylor ne daga nan lafiyan bari-bari, sakatare na kungiyar murar Nasara. To a gaskiya ni ma a waje na ni ina ganin ba wani abu da take kamar da zance na tabbaci a wannan riban demokradiya.
Kwata-kwata
muna gani dai. Kwata-kwata sai dai muna gani a makota. To yanzu haka layin da nake ciki, wallahi layin ya riga la. Muna gani ana ayyuka waɗansu furi, amma mu nan ga mu gwamna ya zo wajen mu na fiya kirga. To amma har yanzu ba muna zan iya ce ba wani riba da na ci, don kuwa muna wahala wannan layi. Ga mu da ababen hawa, amma mu shiga gidan sai zama mana jidadi. Bashir Taylor daga lafiyan bari-bari, tashi lafiya.
To mun gode Bashir Taylor daga lafiyan bari-bari. Yanzu kuma za mu je jihar Rivers. Salamu alaikum, da wa muke magana daga jihar Rivers?
Barka da wuni, barka da aiki.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Sunana Hashim Mummuni, ni dan zugotun fatan aran da sumar da kwaro jihar Maratin Jamhuriyar Nijar ne.
Allah sarki. To muna jan ka Mallam Hashim.
Gaskiya ranar demokradiyya ma dai muna an faɗi ne a baki ko a rubuce, mu ba ma gananta.
Ba ku gananta?
Saboda ba ma gananta, sai tashin hankali da ƙabilanci da ɓangaranci da gwagwarmaya arzikin ƙarƙashin ƙasa da abin duniya da wasosan duke al'umma kawai da demokuraɗiyya su kawo muna a ƙasashenmu da yankunanmu. Saboda ni yanzu a ƙasar mu da ke sani, shugaban ƙasa wanda yake ci yanzu a Niger, Muhammadu Isu, da shi da Bazoum Mahamat da injiniya minista Kallahun Kurau sun taɓa zuwa ƙauyenmu. Ƙofar gidanmu suka zo, mun yi musu abin alheri, sun yi mana alƙawari za su kyautata mana. Garin namu babban gari ne, kuma haƙin kusan bi ne, da muna da ƙauyukan da suke hada-hada a ƙauyenmu, amma muna da kalas ta 'yan makaranta wajen guda shida, 'yan primary school, amma ko ɗakin shan magani babu.
To Mallam Hashim Mummuni kenan. Yanzu kuma ga wannan kiran daga birnin tarayya Abuja. Salamu alaikum, da muke magana daga birnin tarayya Abuja?
Sayidi Ibrahim Abara ne.
To muna jan ka.
To wannan ranar na demokradiyya gaskiya muna murna da wannan ranar.
To
na murnar shi ne Allah ya taya shi shugaban ƙasan mu Muhammadu Buhari. Allah ya taya alƙawarin da ya ce zai ɗauka. To ƙasar nan kaga ta ɓangaren tsaro ana samun matsaloli sosai, sa idanu a wannan wurin. Allah ya taya shi iko rika ƙasar gabaki ɗaya. Na gode suwana Sayidi Ibrahim Abara daga mai samari an gano kaggon nan Kaduna State.
To mu ma mun gode da wannan kiran, kuma a nan za mu da sa'aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
wasanni a takaice.
Labarin wasannin na yau, babban jam'iyyar adawa na kasar Ghana, jam'iyyar NDC kenan, ta gayyaci ministan wasanni Isaac Siama da ya zo ya amsa tambayoyi game da makudan kuɗi har dala miliyan 15 da ake nufin da za a kashe wa kasar Ghana a gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019. Jam'iyyar ta NDC na san ministan ya bayyana kuɗi na jama'a da ke biyan haraji da za a kashe akan Black Stars, duk da kaucewa ƙoƙarin da aka rinƙayi don ya bayyana ainihin adadin kuɗin da gwamnati za ta kashe wa wannan gasa a ƙasar Masar. Ta je jam'iyyar NPP mai mulki ta sha alwashin za ta rage bannan kuɗi da ake wa wasanni na Black Stars a lokacin da take gangami na siyasa domin magance matsaloli na talauci da talakawa ke fuskanta. Sai gashi kwasam yanzu 'yan ciki sun bayyana cewar za a kashe makudan kuɗi har dala miliyan 15 akan wasan da wadda ma zai ci kofin da ke ajiyan dududu. Abinda zai samu shine dala miliyan 4.5. Kasar Ghana za ta yi amfani da 'yan wasan da za su taka mata leda a gasar cin kofin Afirka a wasan sada zumunci da za ta yi da Afirka ta Kudu. Mai koyar da Black Stars wasa Kusafiya ya gwada wasu 'yan wasannin a karawar da Black Stars ta yi da Namibia a wasan sada zumunci, inda ta sha kashi da ci ɗaya mai ban haushi. Kociyan ɗin na Ghana ana sa ran wannan karan zai gwada 'yan wasan da za su taka masa leda da bafana-bafana. Kasar Ghana dai ta ce za ta yi wasa na farko da kasar Benin a gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019. Black Stars ɗin kuma za ta kara da Cameroon wadda ke riƙe da kofin da kuma Guinea-Bissau a rukunin F. Dambin zamani boxing, tsohon zakaran na wato IBF welterweight Joshua Clotty ɗan sandar Jamestown dai da labari da muka samu sun kame shi bayan duka da ya rankaɗa wa wani ɗan wasa mai shekaru 21. Tsohon zakaran damben na duniya na IBF ya lallashi wannan ɗan wasa mai suna Sylvester Aite Ajine a Bukum Park a makon jiya, kuma ya shiga buya bayan ya samu labarin 'yan sanda na neman sa. Dan wasan mai shekaru 41 da haihuwa ya gabatar da kansa ga 'yan sanda bayan an yayata rahotanni cewar 'yan sanda na neman sa bayan da ya lallasa wa wannan Sylvester Aite dukan jiya. Clotty dai ana sa ran zai gabatar da jawabin sa dangane da irin abu da ya afku a wannan rana, kuma za a iya bashi dili. Da wannan labari na damben zamani muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwan Lamuktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla, yanzu kuma ga zara da takaitattun labaran duniya.
Ana samun ƙarin yawan 'yan majalisar dokokin Amurka daga jam'iyyun Democrat da Republican da ke nuna damuwa game da ƙudurin gwamnatin shugaba Trump na baiwa Saudi Arabia lasisin izinin sayan makamai. Mai yiwuwa ne majalisar dattijai ta Amurka ta jefa ƙuri'ar jin ra'ayin wakilai a farkon makon gobe a kan yiwuwar jan birki ga sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, wanda a ranar 24 ga watan Mayu ya bada sanarwar shirin gwamnati na sayar da makamai na dala biliyan 8.1.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shira. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Greg, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.